بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسادة أولا يمتي نرانر أشرين da daya ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 2439 wanda sai daidai da ranar 11 ga watan 11 shekara 2017 ta miladiya. Yau insha Allah za mu tashi aya ta 60 a cikin karatunmu da muke na tafsirin alqur'ani a suratul an'am. Wannan shine zai zamanto darasi na 8 kenan ko na 9 na goma, na'am, darasi na goma a cikin tafsirin wannan sura mai albarka. Za mu tashi aya ta 60 insha Allah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum ثم فيه قضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون.
نعم، الله جل وعلا يتي أكتن ورنا آية من جرمة وهو الذي يتوفاكم بالليل. Allah shine wanda yake karban rayukanku billahi da daddare yayin bacci, wato yake sanya muku bacci, shine ma'anar at-tawaffi, shine yake kashe ku karamar mutuwa ta bacci da daddare. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, kuma shine wanda yake sanin abinda kuka aikata, kuka tsururta, kuka tsururta makawukan bin-nahari da rana. Thumma yab'athukum fihi, sannan shine zai ta shine yake sannan zai tayar da ku fihi a cikin wurin. Li yaqda ajalun musamma, domin a hukunta ajali abin ambato, shine ajalin rayuwa, wato kowa ya kai ya cimma ajalinsa. Thumma ilayhi marji'uku, sannan zuwa gare shi makomarku take, wato bayan ya tayar da ku din. Thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, sannan kuma zai ba ku labari ga abin da ku kasance kuna aikatawa. A ayar farko wadda ta gabata, wa indahu mafatihul ghaibi, ta yi bayani a kan cikar ilimin Allah. Wannan kuma ta yi bayani a kan cikar ƙudurarsa, cikar ƙudurarsa, domin waɗannan sifofi guda biyu su ne sifofi da suke tabbatar da cancantar abin bauta kan a bauta masa. Cikakken ilimi, cikakken sani da cikakken iko, kuma wannan abu ne wanda yake banta da Allah jalla wa ala, kuma hujja ne akan mushrikai. Shi yasa da ake cewa wa huwa alladhi yatawaffakum, ku din da ake fara shi ne yake kashe ku, yana nufin ana kibabin zancen da mushrikai ne da suke musun wato kadaituwar Allah da bauta, musamman da yake a karshen da su aka fara magana, da su aka fara maganar yayin da suke musun suke cewa a kawo musu ayoyi na Allah. Kuma kamar yadda zai zo a ƙarshen bayanin waɗannan jerin gwanon ayoyi da suke bayanin sifofin Allah jalla wa'ala, za a zo inda Allah yake cewa thumma antum tushriku, sannan kuke yin shirka tare da wannan. Saboda haka fitabin ga mushrikai ne, amma maƙasudi dukkan mutane ke izina da shi, cewa Allah maɗaukakin sarki shi ne kamar yadda ya kaɗaita da cikakken sani, kuma shi ne ya kaɗaita da cikakkiyar ƙudura. Nan ya bayyana ƙudurarsa a nan wadda ta sanya shi, wadda da ita ce kowane abu ya rusuna ma Allah, ya rakwafa ga Allah, shine bacci, iko akan bacci. Duk izar mutum sai yayi bacci. Shi yasa za ka ga shugabannin kasashe idan aka kama mutum a kamara yana bacci sai a cire wajen, kar a nuna shi a ce gashi yana bacci, wai za a nuna rauninsa, za a nuna gajiyawarsa, za a nuna gazawarsa. Wannan ita ta nuna gazawar mu, kuma ita ta nuna cewar Allah shine alqahiru akan mu, shine mai rinjaye akan mu. To Allah shine yake sanya muke daukar ranku, sai aka kirawo mutuwar nan aka kira bacci aka kira shi mutuwa wanda ya nuna kan cewa mutuwa iri biyu ce akwai mutuwa babba akwai mutuwa karama mutuwa karama ita ce wanda ake tayarwa a dawo da ci gaba da rayuwa anan shi yasa Allah ta'ala Allah ya ambace su sutu biyu a cikin suratul zumar yace Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah yana kashe rayuka yayin mutuwarsu yana daukar rayuka yayin mutuwarsu da kuma wanda bata mutu ba yana daukar ranta fi manamiha a cikin baccinta saboda haka nau'in mutuwa din biyu ne karamar mutuwa da babbar mutuwa shi yasa waɗanda suke kafa hujja da cewar Allah ta'ala ya ce qala Allah ya Isa inni mutawaffika yayin da Allah ya ce ma annabi Isa ni mai daukar ranka ne suke kafa hujja da wannan cewa annabi Isa ya mutu ba zai dawo ba to wannan kaga sun yi istidlali da lafazi mai ma'ana biyu ne suka rinjayar da ma'ana ɗaya ba tare da dalili ba tunda da Allah ya ce ni zan dauki mutu zan dauki ranka wani daukar rai daukar ran babba ko ka daukar rai karami wanne yake nufi kaga dole sai ka samu dalili da zaka tabbatar to yayin da hadisai suka tabbatar cewa annabi Musa annabi Isa zai dawo a ƙarshen rayuwa a ƙarshen duniya kaga wannan ya nuna mutuwar da ake nufi ba ita ce wannan mutuwar babba ba wanda ba a tashi daga gare ta fi ranar alkiyama ana nufin karamar mutuwa irin mutuwar bacci wanda ake tashi daga gare ta a nan rayuwar duniya to Allah yake shine wanda yake daukar ranku da daddare wato ma'ana shine ya kadaita da wannan domin ma shine wannan uslubin a larabci yana daga cikin uslubin da ake ce masa uslubul qasr shine a wato a kaddamar da almusnad ilayhi kuma ai ta'rifin ka shi Allah ba wani sa ba shine yake kashe ku yake daukar ranku billahi da daddare wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar kuma ya san abinda kuke tsorori al an kirawo tsorori da al jurh saboda daga suna ne da aka yi asalin ma'anar jurh shine jin ciwo wato shine yasan ciwon da kuke ji da rana amma jin ciwon da ake nufi ana nufin wato ya san abinda kuke nema makawu kanku asali wato aran aro ne larabawa sun kirawo dabbobi masu farauta da aljariha kamar kare kamar mikiya kamar shahu da ake koya musu yin farauta su je su kamo dabbar farauta domin kowace daga cikinsu idan ta kama dabbar farauta sai ta ji masa ciwo to sai aka kira su masu jima abin kama wasu ciwo sai aka kira su aljariha to kuma saboda aljarihu ita wannan dabba da take farauta farauta hanya ce ta neman abinci sai aka kira su masu neman abinci to sai aka kira abin da suke yi neman abincin saboda haka duk aikin da ka yi wato kamar neman abinci ne abin da kake tsorori saboda haka aran aro ne aka yi usuli ne larabawa waɗansu kuma sun ce a'a ma'anarsa wa ya'lamu ma jarahtum a haƙiƙa yake Allah ya san wato abin da kuka ji ma kanku ciwo da shi shine laifukan da kuka aikata saboda abin da mutum yake aikatawa na kafirci da sabo ji ma kansa ciwo yake to Allah ya san wannan mushrikai irin shirkar da kuke yi ji ma kanku ciwo kuke haka zalika muminai da kuke sabo ji ma kanku ciwo kuke da sabo to Allah ya san wannan wannan ya nuna cikakken sanin Allah da abin da kuke aikatawa wato wannan ya hada wato Allah madaukakin sarki ikonsa a gare ku da abinda kun sani cewa gumaka ba su da iko a kai domin sun san kowa ya san cewa ba gunki ne yake saki bacci ba wanda yake tilasta ka dole sai kai bacci shine mahaliccinka kuma yana da cikakken sani gare ka da kai akan abinda kake aikatawa da rana kamar yanda Allah ta'ala ne ya faɗa a cikin suratul ra'd yake cewa Allahu ya'lamu ma Allahu ya'lamu ma Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma tabidu al-arhamu wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar alimul ghaibi wash shahadati al-kabir al-muta'al sayati sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-layli wa saribun bin-nahar duk daya ne a wajen Allah wanda ya koya magana daga cikin ku da wanda ya bayyana duk daya ne a wajen sanin Allah da wanda ya koya da wanda ya bayyana duk daya ne ilimin Allah ba sai ka bayyana domin ilimin Allah ba da ala bane ba sai ya yi amfani da ba sai yana buƙatar haske ba yanda zai gano ka ko kuma in ka koyi wato a ganin sa ba zai keta wannan hijabin ba har ya ganka duk ɗaya ne a wajen Allah wanda ya koye zance da wanda ya bayyana wa man huwa mustahsin billayl da wanda yake koye kansa cikin dare wa saribun bin nahar da mai aiki a fili da rana duk ɗaya ne wajen Allah ba abin da yake bambanci cewa wato duhun dare ba zai buwa wato ba zai buya a gare shi ba kamar yanda wato hasken rana ba zai ƙara sanin sa ba duk ɗaya ne shi yasa yake wato abubuwan guda biyu wanda mu a wajen mu kun ga daban ne to shi a wajen Allah duk ɗaya ne to shine ma anan wato yana da cikakken iko kuma yana da cikakken sani sannan kuma yace daga cikin aikin daga cikin abin da Allah yake yi thumma yab'athukum fihi sannan ya tayar da ku a cikin wato a cikin wuni din wato bayan kun yi bacci sai kuma ya tayar da ku wato ya hada muku maslaha guda biyu da maslahar hutu da daddare da maslahar wato samun nishadi da rana domin ku yi aiki akan abin da yake na maslahar kanku yau da Allah ya sanya gabaki ɗaya rayuwa dare ne sai hutu ba za ku tashi ba da wannan abin zai zama cutuwa a gare ku kamar yanda ake gani irin mutanen da suke can arewacin duniya kasashen Scandinavia irin su Finland ɗin nan irin su Norway can arewaci wanda za su yi wajen wata shida ba sa ganin rana suna cikin dare kawai ranar in za su ganta sai su hango ta a can kamar yanda rana take neman ta faɗi haka za su ganta tana ta tafiya tana ta tafiya tana ta tafiya har ta ɓace amma kusan kullum cikin duhu suke a wata shida kuma shi wata shida cikin rana ana yawan samun marasa rashin lafiyar taɓin hankali a cikin mutanen wajen saboda yadda ɗabi'ar wajen yake to amma Allah cikin rahamarsa sai ya sanya mana daren daban rana daban a cikin rahamarsa ne to wannan cikakken ikonsa ne to nan ya yi amfani da cewa summa da nuna cewar wato bayan kun yi bacci sannan ya tayar da ku summa ya ba'athukum fihi liyuqda ajalun musamma me hikimar da yake tayar da ku a cikin rana don wato a cika ajali abin ambato domin ajali abin ambato da me zai cika da tafiyar dare da rana wato shine wanda yake juya dare da rana wanda juya dare da ranan nan da yayi daga cikin hikimominsa daga cikin illolinsa kowa ya cika ajalinsa domin kowa Allah ya rubuta masa iyakacin kwanaki da darare da zai to sai yayi wannan ne Allah jalla wa'ala ya sa ku kun yi bacci da daddare kun tashi da rana ku sake bacci da daddare ku sake tashi da rana kuna ta lissafin ku kuna ta ganin irin abubuwan da kuke ai zan yi kaza gobe zan yi kaza jibi zan yi kaza jibi shi ku Allah madaukakin sarki yana lissafi ne yaushe ajalin zai cika shikenan alhukuncin sa ya tabbata domin ajali abin ambato ya tabbata shine ajalin da ya sanya ma kowa an kira shi abin ambato saboda rubutacce ne wajen Allah kowa an rubuta masa ajalin sa tun yana cikin mahaifiyarsa ake aiko masa mala'ika kamar yadda yazo a hadisin Abdullahi ibn Mas'ud hadisi na hudu a cikin arba'unar hadisi mala'ika in ya hura masa rai za a umarce shi da rubuta abubuwa guda hudu shine ajalin sa da arzikin sa da kuma shi shaqiyun ne ko sa'i dan wuta ne ko dan aljanna ne to kaga ajalin sa abun an rubuta shi shi yasa mala'ika Jibril manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ruhal qudus نفس في روعي أن لا تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورفقها وملائكة جبريل يا هورا أتكن رينا يتباب وان ري دزي متو سياتك أجل انسا دا أزلك انسا دا تخجيك أوران الله تكيو تتاوجن نيمان أزلك با وان دزي متو سياتك أجل انسا سياتك أزلك انسا shine wannan liyuqda ajalun musamma dan ajali abun ambato ai hukunta ai hukunci da shi thumma ilayhi marji'ukum to bayan an cika ajalin sannan ya zuwa gare shi za a mayar da ku shine alhashr alba'th an kawo da thumma ba da fa ba domin ita fa a larabci wal fa'u litartib bi-ittisali wa thumma litartib bi-intifali fa abinda take zuwa gab da gab da abinda yake bayan sa to amma da ike bayan mutuwa akwai zaman kabari sai yasa sai aka ce thumma sannan bayan ne kun mutu kun yi zaman kabari ilaihi marji'ukum sai a tattaro ku zuwa gare shi shine alhashr sannan aka sake cewa thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, sannan kuma ya baku labari da abinda kuka kasance kuna aikatawa. Shi ma nan sai aka kawo thumma, saboda akwai tazara tsakanin tara tashi ranar alkiyama da kuma hisabi, kamar yanda yazo a cikin hadisin hisabi, mutane sai mu an za a zauna a cikin imuwa da tsanani, da tsananin zafin rana da rashin inuwa. Sannan a lokaci bayan in tsananin yayi tsananin, to sannan mutanen kirki daga cikin bayin Allah za su ce su je a nemi ceto, sannan a zaga wajen annabawa ana neman ceto har a zo wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sannan ya nemi ceto, sannan Allah ya umarni da a fara hisabi. Wato ba daga an tashi ne ake hisabi ba, sai an shiga cikin zama na jira wanda ya fi tsawon shekarun da mutane da muka yi a cikin duniya. Sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya tara mu domin hisabi. An kira hisabi da al'imba, ba da labari, domin hisabi abinda yake faruwa Allah zai baka labarin aikinka yanda ba za ka yi mutu ba, sannan kuma ya bincike ka me yasa kai kaza, wanda Allah zai masa hisaban yasira shine sai ce kai kaza kai kaza, ya baka labari, to na rufa maka asiri a duniya, yanzu kuma zan yafe maka tafi, shine hisaban yasira. Allah ka bamu, Allah ka bamu hisaban yasira. Amma wanda za a yi masa munakashar hisabi, to faqad uziba, wannan kan an azabtar da shi, shine za a yi masa hisabi ɗaya bayan ɗaya akan samartakarsa da iliminsa da dukiyarsa, ina ya samo, ina ya ƙasar. Yasa wani a wannan a wa yake da suna ne wanda rawi da muka zo tarjamarsa ɗan Maimun ibn Mahran, Amr ibn Maimun al-Jazari, ya tambayi a baffansa ɗan Maimun ibn Mahran, ɗan uwan Maimun ibn Mahran, ya ce al-Mansur, Abu Ja'far al-Mansur khalifan Banu al-Abbas, shi Amr ibn Maimun ya ce mata me yasa ba za ka tambayi khalifa ya yankan maka ƙasa mai girma ba, inda za ka samu kai ta noma kuma kai ka sayar ma da mutane don ka samu dukiya mai yawa. Sai to ai abinda kake nema daga wajensa ba ni na nema ba, ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, ya ce zai bani. Ya ce a bana buƙata, ya ce saboda ni, ce arziki ne da Allah zai baka. Ya ce wanda wato abubuwan da ya mallaka suka yi yawa, to damuwarsa za ta yi yawa a duniya, kuma hisabunsa zai yi tsawo a lahira. Yanzu haƙiƙa kam wanda yake da gida ɗaya kaga bai san rigimar ƴan haya ba, amma wanda yake da ehkef ya san rigimar ƴan haya, ya san rigimar kanubda, ya san rigimar nan ansabe, ya san rigimar ilani, duk ya san waɗannan rigimun. Shi ko wanda yake ba shi da wannan kaga shi bai sani ba, saboda haka yace wanda yake dukiyarsa ta yi yawa damuwarsa za ta yi yawa kuma hisabinsa zai yi yawa. Allahumma illa wanda Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa, ya masa hisaban yasira. Amma an banda haka kaga wanda yake shi abinda ya mallaka ga iyakarsa, da wanda ya mallaki sau ɗari na wannan, kaga shi hisabinsa ya fi tsawo. Da irin fiqhun malamanmu magabata kenan, da fahimtarsu ga Allah. Amr ibn Maimun al-Jazari da babansa Maimun ibn Mahran al-Jazari. Thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, na'am, in ya ba sannan ya baku labari da abinda kuka kasance kuna aikatawa, wato shine muku sannan kuma ya muku sakamako akai, domin Allah maɗaukakin sarki sai ya gaya maka kai ne kai kaza, ba za ka iya musu ba. Zai ce ma har abinda mutum zai ce, yace mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, me ya samu wannan littafi ne babu karami babu babba sai ya kiyaye shi, sai ya kiyaye shi. Yanzu kamar yanzu ne a yi yadda muke ganin yadda CCTV take yi, ko idan aka yi, idan mutum ya je waje akwai CCTV camera a boye bai san da ita ba duk abin da yake ana gani duk abin da yake ana gani sai yazo a kawo masa bill ya nizami ba na wannan ina aga an kawo ma sheikh bill hadda shan giya an kawo ma sheikh bill hadda hadda ƴan mata da suka shigo daki a ba ni bane ba ku gani na da gemu na ke kai rawa mallan kai rawa sai a ba ni da ina ya da kuma sa CCTV go ya da kuma sa CCTV a ga lokacin da aka kawo barasar a ga lokacin da aka kawo ƴan matan suna shigowa kuma duk a daki duk an dauki hoton duk abin da yayi eh ko ba haka ba yanzu ana yi ko ba ai sai aka kawo maka duk an nada to mutane kenan sun nada ballantana Allah ballantana Allah wanda a cikin halittar sa gashin duk abin da kake yi kana tsammanin bango bango ne nan ko camera ce tana nada magnetic field gashin nan sai nada yake tai da abin da Allah ne kadai ya sani ya sanya ya bar maka kansa sani to saboda ka farkon abin a ba mutum labari in aka baka labari ba za ka iya musu ba domin yanzu kamar shi wannan mai CCTV ana kawo masa ana zuwa ake ga wannan yana gani wataƙila sai ya suma ana nuna masa ya ga gashi shi ne sai ya suma domin ya ga abinda baya tsammani ya zo ya tabbata Allah ya kiyaye mu na'am
وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرحون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاكمين
الله يقول وهو القاهر فوق عباده الله يقول من رجاي من تنق سوا أسمى باينسا ويرسل عليكم حفظا كما شيني يكي أيكمك دمكيا يا ملائكو ما تكيا أيكمكو كما ما تكيا أيكو hatta idza jaa ahadakumul maut hakki idan mutuwa ta zo makayanku tawaffatu rusuluna sai manzanninmu su karbi ransa wa hum la yufarritun alhali su ba ta yin take wato ba ta nawa yanda har wanda lokacin nake yazo zai kubce ba su dauki ransa ba kuma ruddu ila Allah to sannan bayan sun karbi ran nasa sai a mayar da su ya zuwa ga Allah maulahumul haq mamallakinsu ubangijinsu na gaske ala ku tattaro hankalinku ku ji lahul hukmu hukunci nasa ne shi kadai wa huwa asra'ul hasidin kuma shi ne mafi gaggawar masu yin hisabi kun ga a cikin wannan duk fa tabbatar da tauhidi ake amma a cikin tabbatar da tauhidin kuma ake bayanin sifofin Allah ake bayanin wane ne Allah dan mu'mine ku san shi da sifofinsa na gaskiya sifofinsa na kamala nan Allah ya bayyana da qahariyarsa shine rinjayensa da galabarsa akan bayinsa shine yake mai rinjayi wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi shine al-qahiru mai rinjayi saman bayinsa mai tankwasa su dole su abin da yake so shi yasa daga cikin abin da mutane sukan ce wajen kirari ga Allah shine sukan ce subhana man malaka al-ibada bil maut man ghalaba ala ibadihi bil maut karfi ya tabbata akan wanda ya yi rinjaye akan bayinsa da sanya mutuwa akan duk ya raka ke kamu ko ba wanda yake mutu cewa ba zai mutu ba duk karfin mulkin ka ke kamu duk karfin duk yawan arzikin ka ke ka bar shi ka bar duniya duk yawan jin daɗin ka haka kana rike da ita amma haka za a tulke ta to ba shine kahariyar ba an yi maka rinjaye ka ga mutum kana ta kokari kada ka mutu din amma haka za a fulgira yau ka je ka ga wannan yau ka je ka dauki wannan yau ka sha wannan maganin yau ai wannan operation yau ai wannan kana rike da rayuwar kar ka tafi amma haka za a fulgira to shine al-qahiru fawqa ibadi Allah shine mai yin wannan akwai daga cikin gumaka wanda yake wannan babu to kuma a cikin wannan kaga akwai bayanin wannan sifa ta Allah cewa yana da sifar alqahar kamar yadda yake tilasta ka mutu haka yake tilasta ka kai abin da ya kaddara maka haka yake tilasta ka ka tsaya iyakar inda ya tsayar da kai ba za ka iya ketare shi ba domin shine al-qahir kuma shine al-qahhar Allah ya sifan daga cikin sunayensa akwai al-qahir wa huwa al-qahir fawqa ibadihi kuma ya sifanta kansa da al-qahhar yace lillahi al-wahid al-qahhar lillahi al-wahid al-qahhar kuma yace qul man rabbus samawati wal ardi qul lillah wal afattahtum min dunihi awliya ala yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'an wa la darra qul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal yastawi adh-dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi shuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alayhim qul lillahi wa khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar shine Allah shine mai halittar komai kuma shine kadai Allah shi kadai al-qahhar mai rinjaye akan kowa to yace kuma shine mai rinjaye akan bayinsa fauka ibadihi yana saman bayinsa wannan saman ya hada ulu sifa da ulu manzila shine sama bayinsa akan dukkan sifa kamar yanda zaka ce wato yakuta sama take wato yakutu sama yake da tsakuwa to ma'ana a matsayi Allah sama yake da bayinsa haka zalika kuma Allah madaukakin sarki sama yake da bayinsa cewa ba'inun min khalqihi yana saman al'arshinsa basu kai ma ga al'arshinsa ba ballantana su cin masa ballantana su ce za su yi masa tawaye ballantana su ce za su taɓa shi ko su jayayya da shi basu kai ga al'arshinsa ba ma ba su fita daga cikin sama'ud duniya ba ballantana a ce sun kai ya zuwa ga sama ta bakwai ballantana a ce sun kai ya zuwa ga al'arshi to Allah yana saman al'arshi wannan kuma ba yi ma Allah jiha ba ne kamar yadda za ka ga yawancin malikaban tafsiri suna cewa wannan ba ya nuna Allah an yi masa jiha ba ne domin jiha ai ka iyakance ta domin jiha a cikin sama da ƙasa ne ake maganar gabas da yamma kudu da arewa ko to amma gabaki ɗaya ita saman gabaki ɗaya da abin da ke cikin samman da ƙasan da abin da ke cikin su suna ƙarƙashin al'arshi ne sannan kuma ƙarƙashin sannan al'arshi shine mafi girman halittar Allah to Allah yana saman al'arshi saboda haka ya fi ƙarfin a ce yana sama ko yana ya fi ƙarfin a ce yana gabas ko yamma ko gaba ko baya ko sama ko ƙasa da wannan itibari domin Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar ma kansa cewa yana saman al'arshi to kasancewarsa saman al'arshi yana saman dukkan bayinsa yana saman dukkan halittarsa wa yursilu alaikum hafaza to sannan kuma yana turo muku makiyaya an kira mala'iku nan da al-hafaza masu kiyayewa kiyayewa nau'i biyu ce akwai kiyayewar ayyuka su ne waɗanda suke wa inna alaikum lahafizina kiraman katibi akwai makiyaya a kanku masu daraja masu rubutu ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid baya faɗin wata magana face nan gare shi akwai raqibun atid mala'ika wanda yake raqibun mai kiyayewa atid mai shirye ya rubuta an kira shi raqib kamar yadda daga cikin darajojin soja yanzu da ake faɗa sergeant kenan shine ar-raqib domin sajan in za a yi fiyar yan gadi sajan ake karkashin sajan ake san saboda shine wanda yake baya bacci zai tsaya makiyayi to su haka suke raqib ne ruqaba ne ko wanne daga cikin su raqibun ne makiyayi ne baya bacci baya kuma gafala atid kuma a shirye yake ya rubuta ba zai ce wannan ba a bashi rashawa ba kamar dan sanda bane yanzu kasan ɗan sanda babu gwanin karɓar rashawa irinsa an sanya shi gadi kar kowa ya shiga in ka zo ka ɗan sunna masa sai ya ɗaga ƙafa sai ya saki igiyar sai ka shiga to shi wannan atid ina ba zai yiwu ba shi bai san wannan ba shi yasa ai ake cewa wato mala'iku da za su randa mutum zai ga mala'iku to babu bishara a gare shi saboda shi mala'ika bai san saban Allah ba kuma babu sassauci gare shi ga wanda yake saba ma Allah yana ganin ta za a yi ma a saba ma Allah saboda haka karfin ran mutum ne yake saba ma Allah amma da zai ga mala'ika da mala'ika zai gobe zai saban Allah ba dan yana kana jama'a kawai halaka ta bi kana saba ma Allah yake ta yaya za a yi ka saba ma Allah saboda shi saban Allah ghayr ma'qul ba zai dace da dabi'ar sa ba saboda su gaskiya kawai suka sani to waɗannan shi aka kira su wa yursilu alaikum hafada yana turo muku makiyaya an ce su ne mala'ikatin billayli wa mala'ikatin binnahar yata'aqabuna fikum mala'ika billayli wa mala'ikatin binnahar kamar yadda bayanin shi ya zo a cikin hadith wato mala'iku suna karba karba na dare da na rana sai su haɗu lokacin sallar la'asar da lokacin sallar asuba waɗanda suka kwana tare da mu to lokacin sallar asuba waɗanda suke saukowa na rana sai su karɓa karɓa daga gare su kuma an kira su ta'aqub dan ba sa yankewa haka suke har Allah ya dauke kasa haka mala'ikun nan suke zuwa da sallar asuba sai su zo na dare su tashi su tafi da record din abinda suka nada na rana kuma su sauko su zo su yi aikin su in suka je Allah zai tambaye su alhali ya fi su sani a wani hali suka gabar bayina sai ke mun zo musu suna sallah domin da la'asar su suka zo na dare kuma mun basu suna sallah domin da asuba suka basu na rana ma haka za su ce mun zo musu suna sallar asuba mun bar su suna sallar la'asar to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan haka idan ɗayanku ba za a rinjaye shi ba kan sallar asuba ko sallar asuba ta kuke masa to yayi domin mala'iku za su yi masa shaida kuma wannan shine hifz na farko kiyayewa na farko kiyaye ayyuka komai za su rubuta waɗansu malaman izafan tauhidi suna kiran su raqib da aqib na dama shine raqib na hagu shine aqib alhali ko wannan kuskure ne kamar yadda malaman izafan aqida masana aqida na sosai suke tambayi akai domin wannan sifa ce ta mala'ika kowanne daga cikin su hakikatan haka ne ya zo daga irin su Abdullahi dan Abbas cewar akwai wanda yake na dama akwai wanda suke a hagu biyu a dama biyu a hagu kowanne daga cikin su waɗansu a waɗansu riwayoyin suke ɗaya a dama ɗaya a hagu to kowanne daga cikin su raqibun aqib ne ma'ana makiyayi ne shirye yake rubuta amma ba wai sunan su raqib ɗaya sunan su aqib ba sunan su kiramun katibun kamar yadda Allah madaukakin sarki ya aiko ya ambace su wa inna alaikum lahafizina kiraman katibi raqibun atid ko sifar su ne kowanne daga cikin su raqibun ne atid to wannan shine hifz na farko hifz na biyu shine wanda Allah ya ambata a cikin suratul ra'd lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah yana da masu bibiyar juna ta gabansa da ta bayansa yahfazunahu min amrillah suna kiyaye shi da umarnin Allah min innan bi ma'ana ba bi amrillah suna kiyaye shi da umarnin Allah waɗannan su ne suke kiyaye dan adam daga sharrace-sharrace wanda bai sani ba daga sharrin aljanu wanda yawo suke yi aljanu suna yawo a cikin sararin samaniya a cikin iska don su cuci mutum haka zalika mutum yana bacci wanda suke kiyaye shi mala'iku ne sai ga mutum yana bacci tururuwa ta zo za ta shiga cikin hancinsa ta cuce shi sai mala'iku su kore ta sai su hana ta shiga ko za ta shiga cikin kunnensa ya hafazunahu min amrillah daga umarnin Allah har sai idan umarnin Allah ne ya kaddara za su yi wannan sai su kyale ta ko in aljannin ne ma sai su kyale shi to kun ga nau'in na wato mala'iku da Allah yake aiko mana nau'i biyu ne akwai makiyaya masu rubuta ayyuka sannan akwai masu tsare mutum daga sharrin halittar Allah to waɗansu sun ce su masu rubutu ɗin nan su ne ainihin masu kiyayewar kuma a lokacin da suke rubutun kuma su ne kuma suke kiyaye mutum daga abin da zai cuce shi daga sauran halittun Allah wanda ka sani da wanda baka sani ba waɗansu kuma suka ce a daban ne alqur'ani ya tabbatar alqur'ani da sunna sun tabbatar da wannan hifdin guda biyu amma ko waɗanda suke rubutun kuma su ne suke kiyayewar ko kuma waɗansu ne daban Allah ta'ala a ala bayani bai zo musu ba bai zo ba to Allah ya ce yana turo mana yana wayusilu alaikum hafaza yana turo muku makiyaya hatta idza jaa ahadakumul maut har sai idan mutuwa ta zo ma ɗayanku mutuwar anan ana nufin alamunta ko kuma lokacinta idan lokacin mutuwa ya zo ma ɗayanku tawaffatu rusuluna sai manzanninmu wato jakadunmu sai su ɗauki ransa to suwaye waɗanda suke suwaye wannan ar-rusul Allah ya ambaci waɗanda suke kashewa waɗanda suke karɓar rai guda uku Allah ya ce shi yana karɓa Allah ya ce mala'ikan mutuwa yana karɓa nan kuma ayar ya ce manzanninmu suna karɓa kuma shi ne ya faɗa a wani waje yake cewa mala'iku mala'iku suna karɓan rai kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce a cikin suratul an'am inda Allah maɗaukakin sarki ya ambaci kan cewar walau tara idh zalimuna idh yatawaffa al-mala'ikatu alladhina zalamu walau tara idh zalimuna fi ghamarati al-maut wal-mala'ikatu basitu aydihim akhrijoo anfusakum da kuma walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adhab al-harim da ka gani yayin da mala'iku suke daukar ran azzalimai to kaga Allah yake yana daukar rai Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah yana daukar ran rayuka yayin mutuwarsu yake shine yake kuma Allah yake kul ya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum kace mala'ikan mutuwa da aka wakilta muku yana daukar ran ku nan kuma yake tawaffatu rusuluna manzannin mu suna daukar rai babu sabani a cikin wannan Allah shine yake daukar rai domin hakikatan da umarnin sa ne duk wanda ya dauki rai da umarnin Allah ne saboda haka hakikatan Allah ne yake daukar rai amma dan saboda mulki ya sanya kowa wannan aiki mai girma ya sanya masa liyi shine mala'ikan mutuwa malakul maut mala'ikan mutuwa shine yake daukar rai mala'ikan mutuwa din nan amma yana da mataimaka sune sauran mala'iku da suke zuwa su janyo rai daga cikin jiki domin kamar yadda ya zo a hadisin al-bara'u ibn azib idan ajali ya sauka sai mala'ika mutuwa sai ya zo idan ya zo sai ya tsaya tsakaninsa da mutum maddul basar iyakacin inda ido zai iya gani sannan sai mala'iku na rahama in mutumin kirki ne su zo sai su ciro ran nasa su ja ran nasa har sai ya zo al-hulqum sannan sai mala'ikan mutuwa ya cire sannan daga ya cire sai ya danka shi a hannun su mala'ikun rahama sai su ɗaukaka shi zuwa ga sama in kuwa kafiri ne ko mujirmi mala'ikun azaba ne su za su zo su janyo ran har sai ya zo al-hulqum sai mala'ikun mutuwa ya cire in ya cire sai ya danka shi a hannunsu su ma sai su tafi da shi ya zuwa ga makomarsa saboda haka waɗannan mataimakan su ne mala'iku ɗin su ne tawaffatu rusuluna su ne suke taimaka ma mala'ikan mutuwa wajen ɗaukar rai amma shi saɗe ne kuma duk kowa a bayan ƙasa Allah ya ba shi ikon ran ganin ran kowa da sanin ajalinsa to kowanne idan ya zo lokaci ɗaya zai ɗauke shi kuma wannan ba zai hana shi yana wannan yana wancan ba ba ana multitasking ba in ba ana cewa ana koyar da multitasking to ga multitasking mala'ikan mutuwa yana multitasking yake da kudura da izinin Allah duk irin abubuwan da mutane suke yi duk irin abubuwan da ake wannan da Allah ne yake nuna mana wato gaskiyar abin da ya tsara halittarsa inda ana ganin multitasking ba zai yiwu ba yanzu ana multitasking to saboda haka kuma kun yi ballantana kuma Allah da mala'ikunsa mala'ikan mutuwa an kira shi Azra'il amma babu hadisi aya ko babu aya ko hadisi da ya ambaci wannan sai dai akwai asar bai tabbata sunansa Azrail ba, saboda haka yana daga cikin abubuwan da ba a tabbatarwa ba a korewa. Baka cewa duk wanda ya kira Azrail Azrail dan bid'a ne, domin sai ka kore abin da ya tabbata, amma asar ne da aka rawaito, amma babu hadisi. Ba kuma ka cewa tabbas ya tabbata sunan Azrail Azrail, sunan malakul maut Azrail, amma dai Allah a cikin Al-Qur'ani ya kira shi malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, kace mala'ikan mutuwa da aka sanya shi wakili a kanku zai yana sauka yana karban rayukan ku. To amma wannan ayar ta nuna kan cewar yana da mataimaka wanda da su ne ke karban rayukan mutuwa ko rayukan mutane. Thumma tawaffatu rusuluna wa hum la yufarriqu alhali su ba sa tafriq. At-tafriq shine saki, wato ya zaman to kan cewar lokacin yayi su kuma suna can suna wani aikin sun manta, ina ba sa wani, ba sa haka da al'amarin Allah. Ba kaman mutane bane wanda za a ce an sa mutum aiki ya ji ya shigalci da wani abu har ya zamanto aikin da aka sa mutum ya kurce. So da kada ka taba tsammani cewar lokacin da ajali zai zo za a manta da kai. Wata kila fa a manta da ni, je suna wata harkar na tsira na sha a dan kara mun wani abu. A'a, wa hum la yufarriqun, ba sa tafriqi, ba sa saki, ba abin da yake kurce musu. To baya idan suka yi wannan kuma ruddu ila Allah, to sannan a mayar da su ya zuwa ga Allah. Yayin da aka dauki ransu, yayin da aka dauki ran mutum, baka san inda mutane suke tafiya ba in sun mutu ko, amma kowa ya san zai mutu, amma ina ake tafiya in an mutu ba a sani ba. To shine fa'idar aikowar manzanni, abinda manzannin Allah suka gaya mana kenan, kuma ruddu ila Allah, sai a mayar da su zuwa ga Allah. Maulahumul haq, ubangijinsu na gaske, majibincin su na gaske. Da anan mutum yana da masu masa sultani da yawa, akwai nafsinsa, akwai sha'awa, akwai fushi. Sha'awa za ta ɗebe ka kai abinda kake so, ba za ka yi abinda Allah yake ba. Fushi zai ɗebe ka kai abinda kake so, ba za ka yi abinda Allah yake so ba. Fushi zai sa maka girman kai, ka kan cewa baka isa ba, ba a isa ba a ce maka ka bi Allah. To duk wannan anan ne da kake da mawali da yawa, maula da yawa. Sha'awa maula ce, gabab maula, fushi maula ne, san ranka maulanka ne. To amma an ka koma wajen Allah, ka koma wajen Allah. Maulahumul haq, ubangijin su na gaskiya, kai abin da Allah yake za ka, kai abin da Allah yake za ka. Yayin da mutum aka dauki ransa, to ka koma wajen Allah. Maulakal haq, kai abin da Allah yake za ka. Shine aka ce wata ran a lokacin da wani daga cikin manyan Najeriya ya rasu, aka je aka gaya ma ɗaya daga cikin, aka gaya ma sarkin Kano Sununsi Murabus na farko, sarkin Kano na farko Sununsi, ya yi hawaye ya yi kuka ya ce an rabu da Allah, an fuskanci duniya, yanzu gashi za a bar, yanzu gashi an rabu da duniyar, dole za a je a haɗu da Allah. To abinda muke yi fa kenan, mun rabu da Allah, mun fuskanci duniya, to sai ranar mutuwa dole mu bar duniyar mu je mu haɗu da Allah. Domin idan aka ran da aka ɗauke ran nan, kun maruddu ila Allah, sannan a mayar da su ya zuwa ga Allah. Maulahumul haq, wato ubangijinsu na gaskiya. Al-Maula shine wato wanda yake masta shugaba na gaskiya, wanda ake bin umarninsa da gaske. Ala lahul hukm, to sai Allah ya wa'azi ya ce to ku tattara hankalinku ku ji, shi Allah fa hukuncin nan naka ne. In aka mayar da mu zuwa ga Allah, to hukunci fa na Allah ne, shi kadai babu wani mai hukunci sai shi. Wa huwa asra'ul hasibi, kuma shine mai mafi saurin masu hisabi. Duk yawan mutane a gwargwadon rabin wuni za a yi zai hisabin halitta ba shi ɗaya, saboda hisabinsa ga ɗaya, hisabinsa ga zai iya yin hisabi ga kowa da kowa lokaci ɗaya, domin shi ne Allah. Mutum kai ne wanda kake takurarre, ba ka da ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi, ko Allah bai sanya mutum zuciya biyu ba a cikin kirjinsa. hankalinka yana kan wannan hankalinka yana kan wancan a'a Allah bai sanya wa mutum wannan ba kamar haka wannan ya nuna mana cewa da Allah mai ruwa ne ga halittar sa ba ya sanya ma wani daga cikin halitta yana wannan amma mu dai mutane Allah bai sa mana haka ba kaga inda ba zai yi ba Allah zai ce wannan mustahil amma Allah zai iya sanya ma mutum ka zama to kana da strength in two directions amma Allah bai yi wannan ba to balantana kuma shi Allah jalla wa ala to haka shi yasa ai kaga yayin da duk muke sallah ko ba roƙon Allah yake ba yanda yake jin ka haka yake jin na kusa da kai haka yake jin wancan haka yake jin duk wanda suke masallacin nan haka yake jin wanda suke cikin masallacin bin Usman haka yake jin masallacin Ali bin Abi Talib haka yake jin masallacin Ka'aba a lokacin nan duk a lokaci daya to ban to haka hisabi shi ne sifanta kansa da saboda haka daga cikin sifofin Allah shi ne asra'ul hasibin mafi gaggawar masu hisabi na'am
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن
Allah ya ce kul man yunajjikum ce ne wane ne wanda yake tsirtar da ku ya sake tsirtar da ku daga cikin dubban tudu da kuma dubban teku wato shi ne tsanance-tsanance da ke cikin bayan ƙasa da kuma tsanance-tsanance da tashin hankali da ke cikin teku waye yake tsirtar da ku marratan ba'da ukhra ya tsirtar da ku ya sake tsirtar da ku ya sake tsirtar da ku tad'unahu tabarru'an wa khufiya kuna kiransa alhali kuna masu kankan da kai wato masu kaskanci wa khufiyatan aboye kuna karya murya kuna boyewa dan kan tsoron ma da kuke ji a ji ku kuna addu'a tsoron ya same ku saboda haka kuna koyon murya saboda kun san yana jin ku kun san shi yana jin ku la'in anjana min hadihi wallahi idan ya tsirar da mu daga wannan tsananin daga wannan dufan lanakunanna min ash-shakirin mu kuma wallahi za mu zamanto cikin masu godiya gare shi to saboda babu wani jawabi wannan istifham ne taqrir saboda sun san in suka shiga cikin tsanani balla man tad'una illa iyya wanda kuke kira ba shi ba sai su bace muku babu wani jawabin da zaki illa su ce Allah to sai Allah madaukakin sarki dan yayi takririn wannan jawabin yace qulillahu yunajjikum minha shi ne Allah ne yake tsirtar da ku daga waɗannan tsanance-tsanance wa min kulli karbin kai daga ma dukkan wani bakin ciki dukkan wani bakin ciki da damuwa Allah ne yake tsirar da ku daga gare shi thumma antum tushrikun sannan kuma gashi ku ne kuke yin shirka wato dalilin kaɗaita Allah ya zo muku shi ne cewar in kun shiga cikin tsanani a lokacin nan Allah kaɗai kuke kira wannan yana cikin fitra ta mutum cewa idan ya shiga cikin tsanani Allah kaɗai yake kira ɗabi'ar mutum ne shi yasa a kowane yare za ka ji suna cewa wayyo Allah suna da oh God oh my God in sun shiga cikin tsanani ka shiga cikin jirgi ka ga aka shiga cikin turbulence ɗin nan jirgi yana sama yana ƙasa yana sama yana ƙasa masu fitsari na fitsari saboda tsoro saboda tashin hankali sai kiran Allah za ka ji ana yi to wane ne yake tsirtar da ku daga cikin waɗannan dufai nan an kira su zulumatul bar dufai da ke cikin bayan ƙasa shi ne duhun in ana an kira su dufai saboda yayin da ake cikin duhu mutum yana tafiya a bayan ƙasa a cikin duhu ga tsoro na makiya ga tsoro na dabbobi ga tsoro na wato a masu tafiya irin macizai da sauransu kana cikin wannan tsoron ko kuma a cikin teku a cikin duhu baka san inda kake tafiya ko daidai bane ko ba daidai bane a cikin wannan tsananin wane ne wanda yake yake tsirtarwa daga wannan nan an ce kuma halin da suke a cikin wannan halin suna kiran Allah kuna kiran Allah masu kaskantar da kai at-tabarru shine mutum wato zuciyarsa ta kare ya rinka yar murya wanda abinda Allah yake so kenan daga bayi shi yasa Allah yake jarrabar mu da tsanani saboda mu kaskanci ya gare shi shi yasa yayin da ya zamanto cewa tsananin yazo bani kaskanci ba bani kaskanci ba to shi kenan sai Allah ya yinke zukatan mu ya zamanto kan cewar sai ya rufe zuciyar ya zamanto ba za ta sake karban imani ba domin dabi'ar mutum abinda yake karya girman kansa abinda yake hana mutum ya yarda da Allah girman kai to abinda yake karya girman kai tsanani wanda idan tsanani yazo sai mutum ya kaskantar da kai ga Allah ya Allah ya Allah to wannan shine ay akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarrau Allah yana kawo tsanani da cuta da wahalhalu da tsananci tsananci dan la'allahum yatadarrau dan kaunar za su tabarru kaskantar da kai to kuma wannan ya nuna cewa Allah abinda yake so kenan daga gare mu mu tadarrui sannan kuma mu wato mu kawaici ba kana kiran Allah da kormato da ihu ba kamar yadda waɗanda suke ta yin zikiri din nan za ka ga suna yi suna ihu suna kormato wai suna kiran Allah ne inda sun yi taqwa inda sun yi tadarrui ga Allah da ba su kira Allah da wannan ba gashi Allah ya yabi hatta mushrikai a cikin wannan halin na tsanani suna kiran Allah tadarruan wa khufiya da kuma a ɓoye wani daga cikin makaranta ya kira shi wa khifiya amma duk ma'anarsu ɗaya khifiya kamar uswa da iswa la in anjana haka hafsu haka asim ya karanta na fi kuma ya karanta ta anjaita la in anjaita na ko kamar yadda take ta cikin suratul yusuf yunus la in anjaita na idan ka tsirtar da mu daga wannan ya Allah lanakunanna minash shakirin zamu zamanto cikin masu godiya sifar godiya sifa ce kyakkyawa hatta a wajen larabawa domin godiya ita za ta sanya mutum in ya gode ma wanda ya yi masa alheri to zai masa abin da yake zai bi shi zai biyayya a gare shi to kuma sifa ce kyakkyawa kamar yadda aka sinta butulci mummunan sifa ce shi yasa yanzu ma za ka ji in ana so a zagi mutum sai a ce da ingre butulu ko turawa ma haka za ka ga suna yi asalin ma'anar kufran kafir mai butulci aka sun mai godiya to sun san cewar ba sa gode ma Allah to kuma sun san sun shiga cikin hali ba wanda zai tsotar da su sai Allah domin babu abin da yake wato maganin babu abin da yake tsirtarwa daga babu abin da yake fitar da mutum daga cikin babu abin da zai nuna maka bukatuwarka ga godiya irin tsirar da kai daga cikin a tsirar da kai daga cikin mahali cikin halaka to sannan sai Allah ya ce qulillahu yunajjikum minha Allah bai ce qulillah ba sai ne Allah ne dan ka kaddara wancan a sai ya maimaita Allah ne yake tsirtar da ku daga wannan ya sake tsirtar da ku da ma kuma daga cikin dukkan cuta dukkan bakin ciki Allah ne yake tsirtar da ku thumma antum tushrikun sannan kuma kuke shirka da Allah wato mujibin tsirar da Allah yake muku ya kamata ya sanya ku zamanto masu godiya kamar yadda kuka ce amma kuma halin ku ya nuna ba haka bane kuna shirka da Allah saboda haka kun zamanto masu ƙarya ta kanku domin kun ce za ku gode ma Allah sannan kuma gashi kun yi shirka kuma shirka rashin godiya ce ga Allah saboda haka kun ƙarya ta kanku to wannan shine halin mutum saboda yawan mantuwarsa da yawan kafircinsa Allah ka kiyashe mu da butulci ga Allah jalla wa ala ka sanya mu zamanto cikin masu godiya a gare shi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وانا يجي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله يقرا ومالا لا فيها بالعلمي من امفاني امين مالا يا حلفت متين ya siya gwanjan kayan da kastam suke yi ko kuma idan sun kama ma kaya su ce sai ka biya wani kuɗi sannan za su baka ne halaccin haka don na jin malamin yana fatawa da cewa ya halatta sai abubuwa guda biyu ne na farko sayan kayan kastam na biyu a ka biya kuɗi don a saka maka kayanka wanda yake naka ne
an ma dangane da sayan kayan kasam a mun sha bayani a wannan majalisi cewar barin ku shine ya fi aminci daga mutum saboda ba dune wanda ake karba bisa ka'ida ba saboda haka ba za ka aminta ba daga sayan kayan kwace daga sayan kayan kwace za ka sai kayan da aka kwace ma wani ne saboda wani an karba da haƙƙi wani ba da haƙƙi ba dan haka sayan kayan kwace ko bi halarta ba in ka san na kwace ne amma dangane da ɗaya bangaren tambayar in an kwace maka ka ba da wani abu dan kayan ka su fito to wannan babu laifi akan mutum idan ya ba da kayansa in ya ba da kuɗi dan ya karɓi haƙƙinsa ko da wannan kuɗin ku ya bayar da shi ne ta fuskar rashawa dan karɓar haƙƙi malamai sun yi ruksa akan wannan saboda karban haƙƙi saboda tsira da haƙƙin mutum ne to amma shi wanda ya karba wannan kuɗin ya ci haram ya ci ta balbal ba za ta halatta a gare shi ba amma kai da ka bayar abinda ka bayar baka zamanto hukuncin arrashi mai bada rashawa ba arrashi shine wanda ya bada rashawa dan a bashi haƙƙi da ba naka ba amma mutum da ya bayar da kuɗi dan a bashi haƙƙinsa musamman an karban masa ba da haƙƙi ba to wannan babu laifi mutum a wannan malamai da dama sun yi fatawa musamman malaman hanafiya sun yi fatawa akan wannan matsalar kamar yadda mun sha bayani akan wannan amma dangane da fatawa ce wani malami ya yi fatawa da cewa ya halatta wannan kowane malami in yi abinda ya bayyana a gare shi da shi zai yi fatawa kuma idan mutum haka aka yi masa fatawa tsakani da Allah wannan fatawar ba shi wanda aka yi masa fatawa in dai ba ya bi son ransa ba ne ya karɓi fatawa ne daga wajen wanda ya san ahali ne ya ba da fatawar to ba shi da laifi a wajen Allah jalla wa ala haka zalika shi ma kansa mai fatawa idan ahali ne kan ya yi fatawa in ya cancanta bisa iliminsa da tsoron Allah sai ya yi fatawa ko da ya yi kuskure yana da lada ɗaya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ba a tabbatar da kuskuren fatawar mai fatawa sai idan ya saba ma nafsi karara ko kiyasi jali kamar yadda malamai suka ambata sannan ya ce waɗanne abubuwa ne guda hudu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya same su ya sami sa'ada to kuma akwai abubuwa guda hudu waɗanda su kuma idan mutum yana tare da su yana cikin rashin sa'a abinda ya faɗa cewa daga cikin sa'adatul wato sa'ada arzikin mutum shine Allah maɗaukakin sarki ya ba shi a gida mai yalwa da dabba mara kutsu da mace mai biyayya da kuma abincin ranarsa kutu yau ne abinda zai ci a wannan rana to wannan su ne sa'adar mutum gida mai yalwa ba gida takurarre ba ba gida takurarre ba wanda ko magana za ta sai ta yi raɗa ko a ba ɗaki kake hankalinka a tashe cewa duk abin da kake ana ji wannan masifa ce babu sa'ada a cikin wannan da kuma dabba mara tsuntsu dabba mara tsuntsu shi ne a nan mu mota kenan wanda ba sai an yi turi ba mota da ba sai an yi turi ba za ta kai mota birkinta yana ji ba kulociya ba ka taka kuloci jiya ta ki shiga ba ko tsohon babur ko keke mai zubar da kaka da mace mai da'a wadda in ka kalle ta za ka samu farin ciki za ka ji daɗin kallonta in kuma ka umarce ta za ka bi ba wadda za ka ce ka yi ba ce ka isa in ka ce da ni kike ya ce to yi abin da ka yi duk abin da za ka yi ka yi ya ce zan da keki wa ni sai dai ruwan sama saboda ta kyan hankali ke saboda kullum kuna tare kuma kullum a cikin bacin rai kake saboda haka babu sa'ada to sannan kana da kutu yau nika abincin da za ka ci yau amma ka tashi babu shi ba abinci ba dalilinsa babu shi ba dalilinsa da wannan ya daga cikin shaƙa ya daga cikin tsirrai Allah ya kiyaye mu na'am wannan su ne sune ambaton su ibn ibn abdul lakiya ya hadisan a cikin jami'u bayan al-ilm wa fadlihi na ibn abdul bar amma a cikin sauran tukun sunan bazan iya kiyaye takribin ka ba amma hadisi ne ingantacce shekhul albani ya inganta shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشيا ونسألك يقينا صادقا ونسألك العافية من كل ذلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.